Tare da sallama da fatan kunanan lafiya da wannan la'asari ta Juma'a 21 ga watan Agusta na shekara ta 2015. Shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage,
Yusuf Aliyu Harande,
tare da Nisar Fil Hashin Gumel.
Yau da yake ranar Juma'a ce ranar kuma da muke kawo muku shirye-shirye game da al'amuran da suka shafi al'adu da raye-raye da nishadi.
Don haka ma muna tare da filin karin magana inda za ku ji ci gaban hirar Muhammad Ibrahim Kwari da Aminu Ibrahim Maidawa wanda za su daura akan ire-iren karin magana da misalan su.
Allah shi ya san nasa. Dan Daudi ya ga malam a dakin karuwa.
Ku ne ana ma wannan malam kaza wani kaza, shi kuma Dan Daudi ne da ma ya san ba a layin dire yake ba. To shi kuma ya shigo tunda dakin karuwa da Dan Daudi duk a dai suke daukar kansu. Yana dage labule haka sai ya ga ce ah Allah idan iko yake kuma su malam ne Allah shi ya san nasa.
To bayan haka kuma muna tare da matashin nan mai basira da ya rera wa shirin yau da gobe sabuwar waka, wato Sadiq Abubakar. Za kuma mu tattauna da shi kai tsaye domin jin abin da ya ja hankalinsa har ya rera wannan shiri waka.
Har ila yau Sarfilu kuma, kamar yadda muka tattauna a makon da ya gabata kan hanyoyin sadarwa na zamani, wannan makon ma muna tare da Salihu Tanko wanda aka fi sani da Dawiso a Twitter. Za kuma mu tattauna da shi kai tsaye duk a cikin shirin yau da gobe.
Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron karin magana inda wakilin murya Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna tare da Ibrahim Maidawa.
Karin magana.
Amin mai da kai mana magana a kan rabe-raben karin magana. Kamar yadda bayani ya gabata ka gaya mana akwai karin magana na maguzanci, ka ba mu misalan sa, ka yi mana magana na al'ada, ka ba mu misalan sa, kuma ka yi mana batu na ƙarshe, wato kenan karin magana na gargajiya. Yanzu za ka lissafo mana karin magana ɗaya bayan ɗaya da yadda ake faɗarsa da abin da yake nufi da wala'alla muhallin da ya kamata a rinka faɗarsa.
Yanzu misali sai na ce Allah shi ya san nasa. Dan Daudi ya ga malam a dakin karuwa. Ku ne ana ma wannan malam kaza wani kaza, shi kuma Dan Daudi ne da ma ya san ba a layin dire yake ba. To shi kuma ya shigo tunda dakin karuwa da Dan Daudi duk a dai suke daukar kansu. Yana dage labule haka sai ya ga ce ah Allah idan iko yake kuma su malam ne Allah shi ya san nasa. Kaga shi ya san dai ba na garo bane. Amma ya ga mutumin da yake bada tarbiya ta garo wanda yake gaya mai abin da Allah ya ce ya tadda shi a dakin karuwa. To kaga Allah shi ya san nasa. To irin wannan yana zuwa a daidai lokacin da mutum ya zo yake muku ikirari ku zabe shi ko ku bashi amanarku ko a community ko a tafiya ta mu'amala ko a jagoranci, idan kuka bashi sai kuga sabanin haka, to za ku iya ajiye masa wannan cewa Allah shi ya san nasa saboda ya riga ya nuna muku na Allah ne, amma kuma ku riski ba wannan bace. Sannan akwai wanda za ka zo a ce mai rigar tsimma baya ratsa gonar karangiya.
To mai rigar tsimma
baya ratsa gonar karangiya. Kai ne aka zo ana son mutane waɗanda suke da matsayi da cancanta ta ilimi da sauran abu. Kai matsayin iliminka bai kai ba, kana da level din secondary, waɗannan masu degree ne da masters. Sai ka ratsa tsakaninsu, ka san ba za ka fice yadda ake so ba. Duk yadda za ka yi kalma ta Turanci da sauransu da waye, idan dai waɗannan suna nan, kai ba a maganarka. To za ka iya cewa mai rigar tsimma dama ba ya ratsa gonar karangiya. Sannan akwai wanda za ka ce inda jirgin sama ya shekara biyu yana zuwa, to wata ran za a ce da kunkuru barka da isowa. Sai dai gajen hakuri.
Ma'ana
yawa, kamar yanzu misali, yau Allah ya ba Jan Buhari mulki. Shekarar sa nawa yana nema? Zaka iya cewa inda jirgin sama ya shekara 2 yana zuwa, shekara 12 yana zuwa takarar shugaban kasa bai samu ba. Kuma idan ka dubi kasar da ta fi kowace demokradiyya a duniya Amurka, akwai mutumin da ya takara su 40, a cikin nan 40 yace. To zaka iya cewa inda jirgin sama ya shekara 2 yana zuwa, wata ran za a ce da kunkuru barka da isowa. Akwai wanda zaka iya cewa shiga motar tsohuwa, tace aka ce ina zaki iya, tace inda mai ya kare.
Wai me kenan?
Misali idan ka zo a harka ta rayuwa, kai duk inda abu ya zo baka tunanin kensa ko rashin kensa ko amfanin sa ko kai darajarka ko darajar al'ummarka shiga ake gabaki daya a tafi koya ne kai dai ka re tafi din babu ruwanka da ko kaje kana da kima ko bayanka ko inda ka fito in ƙara koma maka a baya kamar yadda muka tsinci ƙasar mu akwai wanda suka yi wa Najeriya shiga mota tsohuwa in dai za a yi mulki ko soja ne a tafi da su al'umma ko su mutu ko su rai su in dai suna gyaruwa shikenan a ranka ya a tafi sannan kuma kaga akwai wanda ake cewa baka fi ni tsin ma ba ba za ka kada min kwarfata ba ba gata ka fi ni da wayewa ba ba za ka nuna min budewar ido ko ka zo da wani abu ni a matsayina na dan kasa ka nuna min wannan ba to duk a yanzu a kasan nan duk irin wannan idan ka duba a yanzu ne muka zo kan wannan matsayin wannan karin magana amma a baya zaka ga na dan kasar waje ne an shayin abubuwa ma sai kaga sun fika galiyu ko kuma a kai kana Kano ni ina Sakkwato mu zo mu hada a kasa a wani waje a wata jiha ta neman abinci ka nemi ka nuna min bambanci ko a kai kana Abakalake ni ina Kano mu hadu bayan duk sunan mu Najeriya to zaka ce baka fi ni tsin ma fa ba zaka da min kwarkwata ba
karin magana
To madalla a gaida Muhammad da Ibrahim da Aminu Ibrahim Maidawa kamar yadda aka ji a gabatarwar mu yanzu haka muna tare da Sadiq Abubakar matashin da ya rera wannan shiri na yau da gobe waka Mallam Sadiq barka da zuwa shirin yau da gobe
Yawa barka da waraka
To madalla mallam me ya ji hankalinka har kai tunanin rera wannan fili waka
To ka san rayuwa irin ta yau da kullum babu abin da baka jawowa kuma ka san irin yadda harkokin ba suke tafiya wani lokacin idan ka ji abu yana burge ka kamar yadda zaka san waɗansu mawaƙa ko wanda har sun tsaya suke yi wa waƙa
haka ne to abin tambaya ne daman kai mawaƙi ne
amma ne canja yanzu kaga wannan shirin naku ba karaman burge mu yake ba musamman mu mutanen arewacin Najeriya
haka to daman
wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya jawo hankali na wajen ganin cewa wannan shiri ne musamman da aka tsara shi don matasa kuma na gani ma ina cikin matasan ya kamata in ba da wata gudunmawa
wato muna godiya ƙwarai ku sosai to daman kana irin wannan waƙoƙi ne malam
na kan yi
ikon Allah to ta ya ake kike fitar da su ga jama'a kake isar da saƙonanka cikin waƙoƙi ga jama'a wani hanyoyi kike amfani da su
wani lokacin ina amfani da wato kafar yada labarai ta zamani wato kamar irin su WhatsApp haka ko Facebook
a nan kake idan ka rera sai ka saka mutane su ji su saurara su tuntube ka ko koyaya
to kin san da yake akwai kafafan gidan radio yanzu wani lokacin kai wa sai ka dan ji za ka biya ne wani ko su za su saka kamar waɗanda suka sanka ko kuma waɗanda aka saba ana mu'amala da su haka zaka ba su sai su rika playing a gidajen radio suna faɗan sunanka wani lokaci sai a je gidan radio a bincike ka waye mai wannan wakar kuma sai a baka da wani lokaci kuma a WhatsApp kana chatting da abokananka ko a Facebook haka zaka dan rika gutsurawa kadan daga cikin wakar kana sakawa mutane suna ji
to suna samu suna ba da gudunmawar su game da me suke ganin wakar taka take kunshe da ita suna maida maka martani kamar idan ka saka a WhatsApp suna gaya maka me suke so ko me suke son ka gyara ko kuma wani irin canji suke so su gani
kwarai kuwa musamman kin ga kaman a WhatsApp wani lokaci amshin waka kawai za ka rubuta sai ka saka kai fesna ɗan shi a WhatsApp haka cikin group ɗin abokananka wani lokaci kuma a gefenka haka za ka saka to wani ya karanta amshin sai ce wannan kalmar ta yi kyau da za a ƙara kaza ko da za a gyara kaza ko kuma sun an rera wakar ne ko kuma a'a wata sabuwa ce idan yadda dai kuka tattauna da su in an samu gyara kuma abu ya yi daidai za su ce ma kai wannan ya kamata a rera ta kuma a ɗan saka mana buma mu ci
haka Mallam Sadiq to yaushe za mu jira sabon waka kenan
na'am
wato shirin yau da gobe da sauran shirye-shirye da muke na a nan murya Amurka misali kamar shirin dandalin BOA da dai sauransu tabbas muna son irin mun ji daɗi ƙwarai da gaske to yaushe za mu sake tsammanin irin wannan waƙa
to nan ba da jimawa ba dai da zarar Allah ya sake bani wata fikira ka san ita waƙa wani lokacin kamar aljani ne
haka ne wato tana zuwa kawai
to dole sai kai wani abu saboda haka duk sanda Allah ya saki bani dama irin wannan Allah ya sa da zan saki tsara wata musamman ma ta wannan shirin yau da gobe din Allah ta
kasancewa Malam Sadiq ɗaya daga cikin abin da muke jin dadi da shi kina saboda shirin yau da gobe yana kunshe da sakonni da dama to waka taka tana da ma'ana saboda ka bayyana sakonnin da ka ji daga cikin shi kuma yanda ya taimaka maka shine ɗaya daga cikin ma abin da ya sa gaskiya muka muna matukar farin cikin samun wannan wakar da kuma yanda ya saka har ka iya rubutawa
mun gode kwarai da gaske
ne ma na gode
an shirin yau da gobe da murya Amurka na mika godiya gare ka da fatan sauran matasa da masu saurare baki daya za su ci gaba da amfana da darussan da ke tattare da shirin to madalla mun gode
Masu sauraro, a makon da ya gabata, mun tattauna game da yadda matasa ke amfani da hanyoyin sadarwa na zamani wajen isar da sakonni cikin gaggawa tare da ilmantarwa. Yau za mu ci gaba da wannan muhawara tare da Salihu Tanku, wanda aka fi sani a shafin Twitter da suna @dawisu. Malam Salihu, barka da zuwa cikin filin shirin yau da gobe.
Yawa barkan mu dai masu sauraro barka da warhaka.
Yawa ina fatan ka saurari hirar mu da Malam Sadiq inda wani ne ya aika mana da waka ne ta WhatsApp ne ma. Mun ji dadin shi sosai saboda wakar ya takunshi sako da dama game da irin yadda shirin ya taba shi kuma yanda ya ji dadin shi har ya sa shi ma ya rera waka.
Karai ku Allah ya saka wasu dalili.
Amin. Kasancewa dama kuma hirar mu ta yau game da amfani da yaren Hausa ne harshen mu na gargajiya da kuma yanda ake bunƙasa shi a kafofin sada zumunci da kuma yanda matasa da dama yanzu baya wanda suka yi karatu ba sa son suna amfani da yaren. Shine dama muka ce zamu dauka daga inda muka tsaya a makon da ya gabata. Me zaka ce game da haka?
Na'am, kamar yadda nake faɗa, kamar yadda dan tsakuru a makon da ya wuce, dalle kam akan dan samu ci gaba yanzu saboda zaki ga akasari har labarai ana bayarwa da kamar shafin Twitter da akwai wani shi abin da ya kware yana mana shine zai je za kulluta sunya ya zauna ya tsara ta a cikin tweets din sa kuma ya harba mu gani mu ji dadi mu nishadi to kinga kamar ita ta sunya abu ne ma da a yanzu kusan yara ma ba a yi musu bare a maganar manya to amma kinga to wannan kafar ya dawo da shi sannan naga wani da yake daukar wanda take ta turo mana ita ko abin da ta kware shine ta je ta duba abubuwan da su abubuwan da 'yan gargajiya na ci suka hallaka ko bosu ya abuwa da yanzu yawanci ba kya ganin su a gari sai shiga ta ɗauko su tana su saka mana hotonsu da makamantansu saboda haka gaskiya a yanzu dai kan mutane sun gane cewa ba sai ka rike yaren harshen turanci ba da yarenka ma za ka iya zuwa cikin abokananka kuma ku amfani da yarenku na Hausa kuma ku sada zumuncin nan dai kamar yadda ake gabatar da shi saboda haka ina ganin dai gaskiya ana samun ci gaba sai dai kawai kiran mutane su daɗa amfani da shi kuma ta hanyar da zai inganta shi kansa yaren da kuma shi kansa wato za ki ga cewa yawan yin rubucin a Hausa za ki ga yana taimakawa mutane wajen koyon karatun Hausa wani ya iya Bahausa raɗawa baki amma a rubuce za ki ga saboda bai yake ba komai da Turanci ake rubutu za ki ga ba a iya to amma yau yin da Hausa za ki ga wani yana ta kokarin samu yana ƙara ilimi ta wannan ɓangaren.
Haka ɗaya daga cikin abin da nake son mu fahimta sosai baya ma matasa shine iya karatu daban kuma fahimta daban kaga yaren turanci din nan koda mutun ya karanta irin duk takardun da muke karantawa ta kafofin sada zumunci a Facebook ko Twitter in aka rubuta su da turanci fahimtar su yana zuwa ne a dunkule ta mutanen da suka rubutun nan dan su
haka
to dan haka wani lokaci ya kamata mu gane idan ka karanta abu da yarenka zaka fi fahimtar sakon da yake tattare da shi so dan haka irin ku da kuke yada labarai kuma kuna da mutane masu bin bayan ku ya kamata ku yi nazari game da yadda za ku isar da sako wanda zai iya ilmantar da mutane da isar da sakon da kuke son ya isar
cikin
harshen su
gaskiya ne a wannan abu ne da gaskiya shine mafi a'ala kuma kamar yadda kika faɗa ba abin da ya ci sauki uku ya kama abin da aka koya maka da harshenka ba na manta sun da nake makaranta idan malami ya gama aji za mu nemo wanda ya kware akan harkar yanzu ya zauna ya fassara mana da Hausa sai kiga abin ya fi shiga to kware da gaske duk wani abu da ya taso lamari da ya taso muka yi kokari mu saka shi da Hausan to amma akasari wani zubin zaki ga mukan daddage ne ni da turancin ba don komai ba saboda shi ita dandalin kamar yanzu ni a cikin mutane 2020 na zaki ga yawanci gabaki ɗaya fiye da rabi ba na ba yan arewa ne ba Hausa to wani zubin sai su dinga korafin cewa ga mu suna bin mu amma kuma ba ma muna kama kabilanci kamar da muna iyakar gugurin mu kuma gaskiya abin da nake ga ya dace shi ne ire-iren masu magoya baya da yawa ya kamata mu dinga kirkiro hanyoyin da za mu bi domin mu dinga isar da wannan sakon ga yawan cikin harshen Hausa kuma suna karuwa suna ilmantuwa da shi wannan ina ga shi ne abin da ya dace a yi.
Daya daga cikin abubuwan da na fuskanta shine kaga yanda zaka iya tabo masu magoya bayan ka wanda suke son rubutu da turanci da wanda suke son rubutu da Hausa shine idan da akwai kamar website da suke da rubuce-rubuce ko bincike da yaren Hausa ko kuma irin labarai haka kaga abinda ya burge ka kuma kana ganin cewa zai amfani sauran matasa haka ko kuma mutanen da suke goyen bayan ka zaka iya yin shi kawai kamar magana a dunkula haka sai ka hada da wannan link din kawai ka bada shi dan haka masu saurare da masu fahimtar Hausa za su iya zuwa wayanda kuma turanci ne shi ma zaka iya yin shi tunda dadin tuta din kenan wannan magana a dunkula kawai sai a saka dan ta wannan hanyar ya kaga ka tabo masu saura masu iya turancin da masu iya Hausa
wannan gaskiya kwarai hakan ya shi yafi ma'ana to amma babban matsalar da shi wannan abin da kika kawo shi ne ai yawanci karancin sa ake kamar yanzu abin da ake kira blogger wanda bloggers din nan suna nan a ƴan wamu na kudu sun yi fice sun yi suna kuma ya zama musu hanyar zama da kai dogaro da kai zaki tara cewa da akwai wanda na sani yana kusan yin daga blogging din da kuma wasu abubuwa da suka shafi harkar da blogging yana kusan yin naira miliyan 5 a wata kawai saboda wannan kusan dai shi ya fice a cikin waɗanda suke yi amma sauran zaki gurgurda yake ko yana yi amma yanzu ni ina jin mutum ɗaya na sani wanda yake blogging din da Hausa wanda dan Kano ne
gaskiya kenan
sannan zaki ga yawanci ba mu da wasu websites da yawa ko wani abu irin wannan so zaki ga yawanci dai gaskiya karanci da wannan abubuwa so da buƙatar ka dani saboda sai in kana da irin wannan blog ne kake da inda zaka je kai rubutun ka mai dan tsawo sai ka zo ka saka link yawanci abin da nake ganin zai fi ala shine kamar mu da muke da Facebook in kana da Facebook kana da Twitter to abin da kaje ka rubuta a Facebook tunda shi ne Facebook ya fi tsawo to zaka iya linkin din shi to ai kaɗan ne daga ciki suka san cewa zaka iya abin da na saka a Facebook zai iya sa shi ya dawo Twitter wani ma ya ga saman labarin sannan ya bude ya ga cikakken labarin a Facebook ai ba su da yawa ko da kada buƙatar shi kansa ƙara ilimi akan yadda za mu amfani da shi wannan dandalin sada zumunta gaba ɗayan su domin ganin mun watsa manufar wuta alheri
haka ne Malam Salisu usatin da ga makon da ya gabata mun yi magana akan hanyoyin sadarwa wato ire-iren su inda kuma kai mana bayanin cewa akwai Twitter Facebook inda muka ce ma mutane sun fi amfani da Facebook din to ta ya za mu janyo hankalin mutane kuma ta ya za ka yi kira ga mutane da su fara amfani da sauran kamar Twitter din a yaren Hausa.
To babban kira dai na farko dai mutane ya kamata su sani cewa yanzu duniya musamman mutanen da zan iya cewa turawa dai da makamantansu masu neman contact person wato wanda za su nema a ƙasa sun fi ɗauka daga ɓangaren sa shafin Twitter yana ɗaya daga cikin abubuwan da na fuskanta amfani da Twitter ta Facebook in suka taya suna neman kamar yanzu gidajen yaɗa labarai na duniya baki ɗaya da suke wajen 12 ina mu'amala da su kuma za ki ga ta dalilin Twitter nan za ka ga ta dalilin Twitter nan suka samu ni to ɗaya daga cikin muhimmancin abin kenan saboda haka mutane kuma Twitter nan fa ba wani garari ba ne abu ne kusan ɗaya ne da Facebook kawai bambancin su kaɗan ne ba da yawa ba in ka tsaya kan su za ka fahimce shi kuma babban abin shi ne abin da za mutane ba sa jin daɗin sa ba sa fahimta saboda ba su da wato ba sa ganin irin abokansu da zai ka san kina yi kana mu'amala da abokanka kana ɗan hira ana raha ka fi jin daɗi amma in ka shigo Twitter ne zai kamar kai kaɗai ne to
dan ka
register da account ɗinka na Facebook duk wanda suke kai nan da wanda suke kan Twitter to in ka buɗe account ɗinka na Twitter za a haɗa ka da su sai ka ci gaba da mu'amala da su sai ka yi saboda haka lallai mutane su rungumi Twitter nan don gaskiya idanun duniya yanzu kusan Twitter da ita ta fufuce da ita aka fi mu'amala.
Haka ne, to bari mu zan bude layuka yanzu domin daukan kiran masu sauraron mu ji gudunmawar su.
Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku ba da gudunmawar ku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya.
To Malam Salihu, da fatan dai kana nan dai har yanzu ko? Kana nan tare da mu?
Eh, ina nan.
To yanzu za mu fara daukar kira daga masu saurare mu ji wani irin gudunmawa suke da shi, kuma idan suna da tambaya da za su yi maka sai mu ji daga bakin su.
Bismillah.
Amma kafin nan kana magana akan ina da tambaya guda daya. Me zaka ce akan Instagram fa? Hausawa suna yawan amfani da shi ne?
Ai gaskiya Hausawa yanzu ake zaka ga yawanci wanda dai suka waye ne haka dai suka dan je makaranta sosai suka fi sanin muhimmancin sa. Sai dai na ga da yake jaruman mu ɗan Hausa ɗan Kannywood suka yanzu su ma sun fara shiga. To duk magoya bayan su yawanci yanzu suna tuwa, saboda haka za ka ga mutanen mu sun dan fara shiga. Shi kuma babban muhimmancin sa tunda shi hoto ne abin da aka sa gaba da bidiyo ɗan ƙarami. To shi kuma yawanci gaskiya za ka ga ko mutanen mu da suke ci yawanci talla yana da tasiri sosai wajen talla, za ka ɗauko abin da kake yi ka saka duniya ta gani.
Haka ne, to bari mu samu kira na farko kafin mu ci gaba. To za mu ci gaba da wannan, amma mun samu kira daga Taraba. Wane ne a Taraba?
Adamu mijin yawa.
Adamu Malam Adamu mijin yawa, barka da warhaka.
Na'am.
Yawa, menene gudunmawar ka?
Gudunmawa na shine dindina nake ga shugaban kasa General Muhammadu Buhari. Ina dindina masa, Allah ya taimake shi, Allah ya taya shi aiki.
To amin ya rabbi. Amma malam muna magana akan hanyoyin sadarwa ne. Malam kana ji na? To ina
jinka, ina jinka.
Yau muna magana akan hanyoyin sadarwa ne, baka da wani gudunmawa da zaka bayar ga jama'a?
Kama wanda zuka kace kudin kasar mu da Allah ya bashi nasara, sai Allah ya bashi sa'a a can kudin kan san alheri duk ko mun neman sa da gani, don Allah ya kare shi daga
cewa amin amin amin. Yanzu kuma muna da kira daga Bauchi. Waye daga Bauchi?
To ina ji demar.
To ina ji wannan layin ya kana magana Malam Salihu game da Instagram da yan talla yanda suke amfani da shi Instagram din, kace yanzu suna yin amfani na video din nan saboda video din ba shi da yawa. Kamar wani irin talla kake ganin suna yi, kuma yana isa da sakon su?
Sosai kuwa, kwarai da gaske. Ba yawanci ba ta bidiyon ba ne, ta yawanci ta hotunan ne dai tallan ya fi yawa. Kana sai da takalmi, kana sai kina sai da ɗankwali, za ka dinga ɗau hotuna ga da akwai masu ɗinki sosai yanzu na ga sun fiya wannan amfani da wannan dama don wannan tallan.
Yawwa, to yanzu ga shi mun samu kira daga Jigawa.
Daga Jigawa, wane ne daga Jigawa?
To assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ahmad Kafinta, kofar garin Bulungu, kafin wasan local government, jihar Jigawa, Najeriya.
Malam Ahmadu Kafinta, tun wata gudunmawa kake da ita a wannan shiri?
To alhamdulillah dai wannan farko din na muku fatan alkhairi.
To mun gode.
Sannan kuma ina kiran al'umma da idan har Allah ya sa aka samu wata fahimta yanda za a ci da za a samu ci gaba a matasa, ya kamata duk hanyar da za a bi a samu ci gaba na matasa a yi shi. Domin mafi yawanci yanzu mutane sun fi sun ta'allaka ne akan a yi buruwa a tanki a zuba a drum.
Me kake nufi kenan?
Madadin a ce an tona rijiya, domin duk wanda ya tona rijiya ai ruwanta ba zai kashe ba, amma idan dai a tanki za ka iya ka zuba a drum ko a tarka, watanan za ka ga na tankin ma ya kare. To amma idan aka tsaya da basirar mutane, aka samu mutane masu hazaƙa, aka samu hanyoyi ne yanda za a yi Najeriya ta samu ci gaba, kuma tare da
ilmantar da al'umma. Insha Allah za mu samu cigaba a Najeriya.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. To
mus
eh da akwai kira daga Kebbi ina ji Jamila. Wane ne a Kebbi?
To ina ji wannan kiran ya
katse. To ina ji kiran ya katse kenan.
To a gurguje Malam Salubari yanzu a mi sallama lokaci ya kawo kai meye gudunmawar ka ta karshe game da yadda matasa kamar yadda wannan na karshe ya bayani akan janyo hankalin matasa yanda za a iya amfani da kafofin sada zumunci kamar su Facebook da Twitter da Instagram din wajen bunƙasa rayuwar su.
Na'am, to dai abinda babban kira na shine kullun abu sabo yazo da mu dinka kokari muna rungumar sa kuma muna mai da shi namu. Ba sai lalle ya ka karbe shi yadda yazo ba kai aiki da shi a hanka zaka iya karba ka mai da shi naka. Kuma zan ba mutane misali da akwai abu da muka fara kwanan nan na mai da hankali kan gwamnatin mu na Arewa kamar a shafin Twitter. Mun fara da jihohi guda biyu na Arewa kuma ina tabbatar miki da mai da hankali da muka yi a kansu kullum za mu ɗauki jiha ɗaya mu sa ta gaba gashi sai abubuwa na alheri da ake yi da ba mu sani ba ko wani tsare-tsare da ake yi
sai gashi
jami'an suna fito da shi saboda haka nan dai da moriya da za a iya ci da wannan hanyoyi ya kamata a duba su.
To shikenan mun gode sosai kafin mu yi ban kwana da ku. Ku shakata da waƙar yau da gobe da Saddiq Abubakar ya rera mana.
Karshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji dadin shi kuma kun amfana da darasin da ke ciki sai kuma ranar litinin war haka da yardar Allah muke sake haduwa da ku a wannan dandali na yau da gobe yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Yusuf Aliyu Harande
da wanda ya jagoranci shirin na yau ya hada sauti kuma ya bada umarni Daniel Brown ni ne Sarfil Hashin Gumar ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya haka kuma Allah ya sa mu yi karshen mako lafiya sai mun sake haduwa assalamu alaikum.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba.
Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jike dukkan su ba ta share ba.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.